sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa dake nan Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal FM a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a kuma sun Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka dake Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. A shirin za a ji cewa wani hali ake ciki ne bayan mika rahoton kwamitin tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci ta FCC,
musamman binciken dake da nasaba da aikata laifi. Ba za ka fuskanci kotu ba da raunanan bahasi da kuma raunanan tsari na aiki.
Wasu al'ummar Sokoto na bukatar sauya dabarar tsaro bayan fahimtar miyagun iri da amfani da kafar sadarwa ta jamhuriyar Niger. Iyaye a jamhuriyar Niger din kuma sun shiga fafutuka don yaransu za su koma makaranta.
Bayan ikon na yara na zuci, yan daina ne na zuci, ɗalibai ne na sai ɗaɗabi, wani abun da danganci liburka da kaiwa da sauransu.
Yau take ranar samun yancin kan Najeriya. Muna da ra'ayoyin 'yan Najeriya.
Gudje a tambaye fuska duk ka gamu ne duk da ba haka muke ba, yanda ka san yan gudun hijira duk yanzu a haka muke.
Aisha Mu'azu za ta kawo mana shirin yanayi da muhalli, amma farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka sun kada ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis ta goyon bayan dokar cike gibin kuɗi don ci gaba da samar da kuɗaɗen ayyukan gwamnati har zuwa ranar 3 ga watan Disamba, don kaucewa rufe ayyukan gwamnati a tsakar daren jiya Alhamis. Sanatoci 65 suka kada ƙuri'a amincewa, yayin da 35 suka kada ta ƙin amincewa. Bayan haka kuma sai 'yan majalisar wakilai 254 suka goyi baya, 175 kuma suka ƙi goyon baya. Ƙudurin yanzu haka yana kan hanyar zuwa fadar White House saboda shugaba Joe Biden ya saka hannu. Ƙudurin dokar zai ci gaba da samar da kuɗaɗe yadda yake yanzu a sassan hukumomin gwamnati. Har ila yau ya haɗa da dala biliyan 28.6 ga jihohi da ke fama da mahaukaciyar guguwa da kuma wutar daji ta lalata, da dala biliyan 6.3 don taimakawa ƙaurar 'yan gudun hijira Afghanistan zuwa Amurka, bayan da Washington ta kawo ƙarshen yakin shekaru 20 a ƙasar Afghanistan a watan da ya gabata. Batun kaucewa rufe gwamnati ne kaɗai ajandar da aka gabatar ga majalisar, wadda ayyuka da yawa ke gabanta. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaɗuwarsa jiya Alhamis, bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an hukumar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya 7 da suke aiki a ƙasar. Antonio Guterres ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a ƙasar Habasha, Majalisar Ɗinkin Duniya tana raba kayayyakin agaji na ceton rai da suka hada da abinci da magani da ruwa da kayayyakin tsaftace muhalli ga mutane da suke tsananin bukata. Na da cikakken kwarin gwiwar cewa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a Habasha suna yin wannan aikin. Ya ce hukumar tana aiki tare da mahukuntan kasar Habasha, inda yake fatan cewa za a bar ma'aikatan na Majalisar Ɗinkin Duniya da abin ya shafa su ci gaba da ayyukansu da ke da muhimmanci. Jami'an guda 7 an ba su sawoyi 74 da su fice daga Habasha. Sun hada da mataimakin shugaban hukumar agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da mataimaki mai kula da ayyukan jin kai da kuma wakilin hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF. A wani sakon Twitter da ta wallafa, ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje ta kasar ta ce mutanen 7 suna yin katsalandan a harkokin cikin gida na kasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki wasu iyalai 'yan kasar Iraki sama da 100 daga sansanin 'yan gudun hijira da ke dauke da dubban mutane, ciki har da iyalan mayakan kungiyar IS a arewa maso gabashin kasar Siriya. Wani jami'in sansanin Al-Hol ya tabbatarwa da BOA cewa 'yan Iraki 487 daga iyalai 115 sun bar sansanin da yammacin ranar Laraba zuwa wani sansani a lardin Ninbe. Wannan shine karo na biyu da aka saki 'yan Iraki a wannan shekarar daga sansanin. A watan Mayu da ya gabata, 'yan Iraki 381 da suka hada da iyalai 95 sun bar Al-Hol, kuma an maida su zuwa Iraki. Jiya Alhamis, ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ba da rahoton cewa waɗanda suka nemi tallafin rashin aikin yi karan farko ya ƙaru kaɗan a makon da ya gabata, yayin da samfarin Delta mai saurin yaduwa na coronavirus ke ci gaba da barna a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. Adadin marasa aikin yi 362 suka nemi tallafin, wanda ya sama daga alƙalman makon da ya gabata, wanda shi ne mako na uku a jere da adadin yake yin sama. Karuwar da aka samu a makon da ya gabata ya yi hannun riga ga hasashen masana tattalin arziki waɗanda suka yi hasashen raguwar adadin. Har yanzu alƙalman waɗanda suke nema na watan da ya gabata shi ne mafi ƙaranci tun lokacin da cutar ta mamaye Amurka a watan Maris ɗin 2020, ko da yake sun kasance sama da matsakaici na 218 a 2019. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da dama sun yi kira ga ƙasashen yankin Amurka da su dakatar da korar 'yan Haiti ba tare da fara tantance ƙara buƙatunsu da kuma kiyaye muhimman haƙƙoƙin ɗan adam na 'yan Haiti a kan tafiya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar kula da hijira ta duniya da Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Ofishin Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce 'yan Haiti suna buƙatar samun ingantacciyar hanyar yin hijira ta yau da kullum. Hukumomin na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙasashe a yankin Amurka suna buƙatar tsari na bai ɗaya don magance 'yanci rani. Yanzu ƙasar Sin tana kan gaba a duniya wajen kasuwanci tare da Afirka da kuma saka hannun jari kai tsaye a wasu ɓangarori na Asiya. Amma duk da haka wannan ci gaba cikin sauri na kasuwancinta da saka hannun jari a Latin Amurka har yanzu tana bayan Amurka ba tare da wata dama ta musanya ta ba. Masu sharhi sun ce yankin Latin Amurka ya sha bamban da sauran yankuna, inda sun ta saka hannun jari saboda kariyar da take samu daga manufofin gwamnati tare da daɗaɗɗen tarihi na shigar tattalin arzikin Amurka wanda ba a bayyane yake a wasu yankunan duniya ba. Cibiyar manufofin ci gaban duniya ta Jami'ar Boston ta faɗa a cikin wani bincike a farkon wannan shekarar, bayanai sun nuna cewa Sin ta zama abokiyar saka jari mai tasowa ga Latin Amurka, amma da alama ba barazana ba ce ga masu saka hannun jari da suka daɗe a yankin.
Saurara yanzu kuma sai rahotanni. Tuni kwamitin binciken zargi kan tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya, wato EFCC, Ibrahim Magu, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ayo Salami, ya miƙa rahotonsa, amma ba a ji sakamakon rahoton ba ko abin da gwamnatin tarayya ke niyyar aiwatarwa. Umar Faruk Musa ya bincika amsar wannan tambaya.
Babu shakka 'yan ƙasa sun sa ido kwarai da gaske su ga irin matakin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta ɗauka akan wannan rahoton da mai shari'a Ayo Salami ya miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari bayan da ya share kusan watanni 6 shina gudanar da bincike na ƙwaƙwaf akan zarge-zarge na badaƙala da cin hanci da rashawa da yin almundana da dukiyar gwamnatin tarayyar Najeriya da ake zargin tsohon shugaban riƙo na hukumar EFCC Ibrahim Mustapha Magu ya tabka a lokacin da ya kusan shekara 5 yana gudanar da ayyuka a wannan hukumar ta EFCC. Zamun dai an daɗe ana zargin Ibrahim Mustapha Magu da yin almundana da yin zagon ƙasa a gurin ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin Najeriya. Har ma ƙasashen waje ƙungiyoyi daban-daban sun sha aiko da saƙonni ga Najeriya suna zargin cewa Ibrahim Mustapha Magu yana yi wa ayyukansu na ƙasa da ƙasa zagon ƙasa. Akan haka na tuntuɓi ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami in ji ko me ya sanya har yanzu irin rahotanni kamar na su Ayo Salami ba a ɗaukan mataki a kai ko ma yi wa 'yan ƙasa bayani cikakke akan irin balakalar da aka bankaɗo a sakamakon bincike-bincike da dama da aka yi a cikin Najeriya.
Kamar yadda ka sani Aliyu Umar, abubuwa da suke da nasaba da bincike wasu lokuta yakan ɗauki lokaci, ana yi musamman binciken da ke da nasaba da aikata laifi. Ba za ka fuskanci kotu ba da raunanan bahasi da kuma raunanan tsari na aiki. Abinda da yake baka tabbaci cewa abubuwa ɗin sun ka danganci ainihin hukumomi na gwamnati suna ci gaba da ɗaukan matakai waɗanda sun ka dangance su, kuma a gaskiya al'amari ayyuka suna ci gaba, ba saurara ba, ba kau da kai ba, kuma za a yi aiki kansu.
Irin wannan bayanan ana ta nuna damuwa kamar yadda da aka yi na wannan Niger Delta, haka aka yi na magana EFCC din nan. Amma kuma sai aka ji shiru maganan ta dade ba a dire ba, kuma har an dakatar da ko an cire wanda ya shugabanci wannan, wato Ibrahim Mustafa Magu.
Idan kai maganar cirewa Alhaji Umar Faruk Musa, an cire wani ko an dakatar da wani ko kuma an dauki matakai da ke da nasaba da aiki, kila a ce a dauke yan sanda da ke aiki gargashin EFCC a mashe su wani wuri. Duka waɗannan matsaloli ne waɗanda ke da nasaba ko kuma da suka samu asali daga shi wannan rahoto. Saboda haka maganar cewa ba a yin komai ko ba a yi komai ba ta taso ba, domin daga cikin abubuwan da aka yi kai kanka ka ambaci cewa an dakatar da wasu, an dauki matakai makamantan waɗannan. Saboda haka tsarin mu'amalar aiki yana ci gaba, kuma ba tsayawa yake ba, kuma a kowace gaba an ka kai ta a dauki matakin da ya kamata a dauka ana daukar sa.
Kuma akwai yiwuwar cewa za a kai matakin zuwa gaban kotu dangane da wannan
rahoton. Matakin da ya kamata a dauka bisa ya la'akari da ainihin na ayyada abubuwa suka zo ta suka bincike za a dauka. Ba wani mataki da za a tauye ma'auni a kansa. Na zuwa kotu ne, na bincike ne, na ainihin mu'amalolin da ke da nasaba da shugabanci da mulki ne kansu. Babu wani mataki guda wanda za a kauda kai a kan shi matsayi ya tabbata.
Ministan Shari'a kuma babban lauyan gwamnatin kasar Najeriya kenan Abubakar Malami a tattaunawa da ni da shi a Abuja. A halin yanzu dai yan Najeriya sun ƙara zukuwa fiye da kowane lokaci, ganin cewa lokaci ya yi da ya kamata a ce an ɗauki mataki akan wannan rahoto na Ayo Salami, wanda rashin yinsa ya kai ma kwanakin da suka gabata saura kaɗan da hukumar ko rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta ƙara wa Ibrahim Mustafa Magu mukami zuwa mataimakin Sufeto Jiran na 'yan sandan ƙasar. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Wasu al'ummar Sokoto na nuna bukatar sauya dabarar maganin barayin daji a jihar fiye da rufe layukan sadarwa. Shugaban wata kungiya mai zaman kanta Peace and Justice, Mansur Abubakar, ya ce miyagun sun koma amfani da kafar sadarwa na jamhuriyar Niger. Don haka Abubakar ya ce hakan ya zama hanyar da miyagun ke bi wajen sadarwa tsakanin su, yayin da jama'a ke rasa hanyar tuntubar jami'ai in aka ji labarin zuwan barayin.
Dan yanzu maganar da ka ji muna yi da kai, yanzu maganar da gari nake da kai ya, mutane na can yanzu haka suna baro duk ƙauyen da ka sani wanda ita da sabon birni, suna baro shi suna dawowa cikin garuruwa nan cikin isa din da sabon birni. Babu wani abu wanda za a iya magana a kan ne ka ji program din mun kai na jami'an tsaron da an ka kashe he da 20 da wani abu tsakanin mobile da sojoji da civil defense, wagagawa wakin su an zo an kawo ta nan cikin Sokoto, kuma kowa ya ganta. To inda muka fito kala muna fadin magana ga ana karyata, kala muna fadin halin da muke ciki ana karyata. To yanzu ga ta nan ta bayyana ta hito ga hili. Babban masifa ita ce duk wanda yayi noma na abinci yanzu a yankin nan ba yadda ikon diba tai, su a can suna diba saboda dokar da an kasa ta hana kai musu abinci da mai da sauran abubuwa. To yanzu sun hana kowa diba kowanne irin kallon abinci na daji. To kaga masifa ta kai inda ta kai, ana cikin la haula wala quwwata a wannan yanki kamar isa da sabon birni. To kaga wannan masifa, kaga ga babban matsalar da akwai ita ce ta yanke wannan service. An yanke service, su suna da nasu service wanda suke aiki da shiya na Niger, suna da nasu service wanda suke aiki da shiya. Dama duk abu da yanzu da an zo ya kasu, da an zo an fara ya kasu, jirage sun fara zuwa, an fara kai sojoji, abinda zai faru za su tsallake su koma cikin Niger sai zaman su. To kaga wannan wada ba zai yiwu ba, dole sai an hada kanji da Niger. Saboda lokacin da mu nan Najeriya ake tattalin a ɗauki mataki, sojojin mu suna tashi daga da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro suna tashi bisa hanya suna ta haya, ana sanar da suwa kamin su kai sun fara shiri, sun fara barin Najeriya suna tsallakawa. Sai da tsakaninmu da Niger ɗin ga babu nisa.
Wato ma Mansur, tambayar da za a yi ma a nan ya nuna a yankin isa da sabon birni layin sadarwa na Niger yana shigowa har wannan wajen ne?
Yana shigowa. Akwai wasu garuruwa da suka cikin Niger kamar ma cikin Najeriya suke. Don haka kuma service din su daban, service din Najeriya daban. Yanzu duk wanda a sabon birni, hatta da ba su banda kansu banda ba, hatta da su mutane akwai waɗanda ka aiki da layukan Niger. Haka waɗanda a cikin isa, akwai wasu ƙauyuka da a can irin wajejen 'yan fakwaɗin nan, boda ce duk su ne a bodoji. Gaba haɗe suna layi biyu da su, suna da Niger, suna da Najeriya. To yanzu su da ma ainihin tunda an kai yanke service din, ana ganin an yi nasarar yanke service. To yanzu babban matsalar shine su 'yan bindiga suna da hanyar da suka hada suke sadar da communication tsakanin su da 'yan uwan su da wadannan layuka da layukan Niger. Don haka su kuma jami'an tsaron mu ba su da wata hanya wadda aka sanar da su ga abin da ake ciki ko ga abin da za a yi. Dama mu ne muke sanar da su ga sunan sun taho ko ga sun shigo ko ga su tafi. To yanzu babu hanya, an dawo ga hanyar tasu ta jami'an tsaro. To babban matsala ita ce su kuma suna da nasu, to ya za a yi kuka yaƙi wanda ya san ga kanan tahi da wanda kai baka san inda yake ba, haka ba za a yi kai kake shi dan haka su suna aiki da layin Niger suna sadar da zumuntansu suna sadar da abun gansu na communication na sadarwa in suna su hada mutum dubu yanzu lokaci guda da layin Niger suke yi saboda da ko wasu manya da kanana suna da layukan su na cikin Niger
akwai shawara da ka fara bayarwa cewa sai an hada kai da jamhuriyar Niger kafin a samu wannan nasarar kana so kai ba da shawarin su ma su rufe sadarwar su kenan ta wannan bangaren
eh to har dai wadanda ayyancin mu dan yanzu kaga irin Isa irin Jibiya mu a iyaka da Maradi wasu kayuka na Maradi sun shigo cikin Isa da Jibiya kaga ai Isa in ka kula ita
Jibiya ba Katsina ba
Katsina ce to su ai su boda in ka kula boda Jibiya ai Katsina ta Maradi ce mu kuma daga nan ne da ka shiga Isa ka shiga Bafarawa ka shiga ɗan fako sai cikin Maradi su kuma sabon birni su ne iyaka da gidan Runji da ka shiga sabon birni bodar da akwai wata karamar bodar da annan ta gidan Runji za ka faɗa in ka fita duk babu inda ya wuce kilomita 15 tsakaninta da Niger da Nigeria to kaga inda anka ci nan ne su suna da nasu network wanda su har yanzu wasu mahukunta na cikin Nigeria ba su san da wagga ba cewa akwai wasu layuka waɗanda su suna sadar da zumuntarsu ta can don suna ganin an yake service yanzu nan ne a Nigeria service bai aiki amma bai aiki ne ga shi ɗan Nigeria wanda annan cikin Nigeria amma duk wanda a can wanda a iyaka da Niger ya san yana da nashi layi wanda yake kira dama duk yawanci kasuwancin su da sauran abubuwa a can Niger suke yi ne dan haka suna da layukan su na Niger
Mamu labarin yaya wani hali ake ciki to in haka ne wajen fatattakar wayannan miyagun iri daga wannan yankin na Isa da Sabon Birni.
To halin da ake ciki gaskiya a Zamfara labarin da muke samu daga kasan ba service akwai wanda za ka karar daga abin da ake ciki amma a Zamfara ga labarun da ke hituwa da abin da ke da abin da muke gani gaskiya kwalliya na bin kudin sabulunta amma in an kace ma shinkafi abin da yayyo Isa abin da yayyo Sabon Birni har yanzu ba mu da tabbacin ga wani abu wanda za mu cewa an fara in ba abin da za mu yi karawa ba cewa ana cin zarafin jami'an tsaron da ma bancin su mutane ainihin su
Mansur Abubakar shugaban wata kungiya a Sokoto muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja a jamhuriyar Niger iyaye na fafutukar shiryawa don ƴaƴansu su koma makarantu yayin da hutu ke karewa a ranar 4 ga watan nan baya ga kuncin tattalin arziki Sulaiman Mumin Barma ya yi kuma ne da wannan rahoto
teburan sayar da littattafai da kayan bukatun dalibai sun mamaye kusan galibin manyan titunan birnin Yamai a wannan lokaci na shirye-shiryen komawar dalibai kan aji bayan kammala hutu na tsawon watanni 3 mun zanta da wasu uwayen yara da madaliban da suka zo sayan irin waɗannan kayayyaki a kasuwar Chalewali ta unguwar Banufandu
Shafat kayan ikon na yara na zo sayi ɗan ɗaya ne na zo sayi ɗalibai ne na sayi ɗan ɗaya biyu wani abun da danganci liburka da kayuna da sauransu to su ne wanka zo mu sayi dai
sai kayuna kuma mun sayi yadi mun sayi sakunnuka saboda yaran mu su kai wurin karatu
to yaya alamar yake da aka kira cewa bana babu kuɗi kuma ga shirin tare ta zo
to ya za a yi sai a hankali
tufafin ankon dalibai ko kuma uniform na daga cikin abubuwan da suka fi daukan hankali a wannan lokaci na shirye-shiryen shiga sabuwar shekarar karatu Rashida Abdullahi daliba ce a wata makarantar sakandaren Yamai
na zo ne in sai suna yin dumfi saboda rantri da ke ni hijabai da jibobi da suna ake nan ga yankawa nan ga dai ɗabi ne can baya mamma ta sayi a kasuwa idan ka sai sai zaka sai ga ƴan talla da ja sun sha rana irin wannan sun ji ma suna yawo da su ba a sai ba wani ma zaka ga sun yi dauda kuma bayan shi sun sa kudi da yawa to nan kuma in ka zo ka sai compare a lotter la le prix du marché c'est vraiment pas pareil
yanzu kenan an shirya ma rentree a gobe ma a kuma makaranta
mun shirya insha Allah
a irin wannan lokaci da hankalin magidanta ya karkata wajen yi wa ƴaƴansu tanadin kayayyakin karatu abin na baiwa wasu ƴan kasuwa damar chabawa ko da yake a wasu wuraren an sassauta farashi sakamakon lura da halin da ake ciki a yau a nan Niger
sunana Chalewali ina yin abu ne don mutane ya zama mutanen da na amfana sun yi waɗanda ba amfane su yawa abin da ya shahi kayan makaranta ka ɗauka daga littattafai zuwa kaye-kaye da bik-bik da sakicinsu da jikunoni da kuma tuhahin da ake dinkawa na a tai makaranta, irin sutura zuwa makaranta na uniform, uniform na maza da mata duka, daga na pantalon da jip har na hijabi har na kayan motsa jiki, saboda su ma makaranta ta shahe su.
Duk da yake hukumomin ilimi a nan nishar kan ware makudan kudade a kowace shekara domin sayar littattafan da ake rarrabawa ɗaliban makarantun gwamnati, shagunan littattafan karatun boko na ƙara bunƙasa a manyan biranen ƙasar, lamarin da ake alakantawa da yawaitar makarantu masu zaman kansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A yau ne Najeriya ke bikin cika shekaru 61 da samun yancin kai daga tura mulkin mallakar Burtaniya. Wakilinmu a Kano, Baraka Bashir, ta ɗauko mana ra'ayoyin mutane kan yanda suke ganin tafiyar ƙasar nan a tsawon shekarun.
Tuni dai 'yan Najeriya ke kokawa tare da Allah wadai ga yadda ƙasar ta jima da samun yancin kai, amma har yanzu tattalin arziki da harkan tsaro ke barazana da dakushewar walwalarsu. Wasu da muka zanta da su dangane da yadda suka ji da samun shekaru 61 da samun yancin kai a ƙasa baki ɗaya, ga kuma abinda suke cewa.
Daga cikin manoma akwai talakawa waɗanda suke noma sakamakon rayuwa da ta zama abubuwa na rayuwa sun yi tsada, sai ya kasance su manoma sun samu sassauci daga wasu ɓangarori. Ma dai kam talaka wanda baya noma da kuma ma'aikaci ƙarami na gwamnati, to gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gaskiya ba ma zan ce ba yabo ba fallasa ba, sai dai in ce kawai babu yabo sai fallasa.
Labarin zuciya a tambayi fuska, duk ka ganmu ne duk da ba haka muke ba, yanda ka san yan gudun hijira duk yanzu a haka muke. Tsada ce ta rayuwa, talaka ba a kulawa da shi.
Mafi yawan al'umma dai sun fi damuwa da rashin tsaro da tattalin arziki, hakan ce ta sa muka zanta da wani masani a harkar tsaro da binciken laifuka, Dr. Yahuza Getso, wanda shi ma yayi tsokaci.
Ba za mu iya cewa an ci gaba ta fuskar tsaro ba, kamar yadda kuma ba za mu iya cewa ba a ci gaba ba. Kasar ba ta ko shekara 15 ba sai da ta kafsa yaki wanda ya nuna wato matsala ce wannan ga harkar tsaro. To an ta samun kwangaba kwan baya na rashin kwanciyar hankali a tsakanin mulkin farar hula da aka yi zuwa 1979 da kuma wato dawowar gwamnatin farar hula na gwamnatin Malam Muhammadu Buhari, ina soja ya dan daidaita abubuwa, wanda daga baya tsakanin gwamnatin Olusegun Obasanjo 1999 kusan halin da muke ciki a yau, to an ta samun kwangaba kwan baya. Kule za mu iya cewa Najeriya ƙasa ce da take cike da rudani da kuma rashin tabbas da kuma rashin kwanciyar hankali da rashin cikakken natsuwa dangane da matsalar tsaro.
Mun kuma taɓa alli da Farfesa Mustapha Mukhtar na tsangayar tsimi da tanadi na Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda ya ce a iya cewa an samu ci gaba a tattalin arziki, hakan nan akwai koma baya.
Domin kwai wasu tirafi da suke ci na suke kasa kamar aiki, kamar hawan farashi, kamar su kansu alƙaluman na ci gaban tattalin arziki da kuma dangantakar tsakanin a Najeriya da sauran ƙasashe. Da a yanzu muka duba su muka yi musu kuɗin goro za mu ga duk baya suka yi da suke a baya.
Farfesa Mustapha Mukhtar ya ce a fannin tattalin arziki Najeriya da sauran runa a kaba. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
A ƙarshen fa'a ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba akan kokarin da mutane suke yi wajen bada nasu gudunmawa, kamar dai yadda shugabannin kasashe a duniya suka dada jaddada bukatar da ke akwai ga kasashe na fito da dabarun shawo kan matsalar dumamar yanayi a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya da aka yi a babban birnin New York a cikin makon da ya gabata. Kamar yadda abokiyar aiki Baraka Bashir ta tattauna da shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change, Alawiya Babu Musa, wacce ta shirya wani tattaki na musamman domin wayar da kan al'ummar jihar Kano akan matsalolin sauyin yanayi. Barka ta fara da mata tambaya game da wannan tattaki na wuni guda, ga kuma abin da ta shaida mata.
Dama kungiyar mun kinkire ta ne gaba daya akan magance matsalar dumamar yanayi da yake faruwa a yanzu. Kowa ya san duniya wannan matsaloli ne da suke ta faruwa, wanda akai la'akari ma yanayin namu da muka sani a da, kamar damuna tana da wata 4, sanyi yana da wata 4, sannan zafi yana da wata 6, amma yanzu kuma ya canja. Tambaye kullun da nake wa mutane, yanzu kun ga muna cikin damuna amma kuma muna zafi, to duka wayannan yana faruwa ne daga ayyukan da muke tai, muna fitar da hayaki, yana damu yanayin mu na gaba ɗaya, shine yake caccanja mana yanayi. To bayan wannan kuma akwai matsaloli da yawa, musamman a gida motocin mu da muke amfani da shi suna fitar da wannan sinadaran da suke dada damun yanayin mu. Bayan motoci akwai manya-manyan masana'antu, su ma zaki ga duk su ma suna daga cikin masu kawo wayannan matsalolin saboda hayakin da suke fitarwa. Ga mu kanmu a gida, girkin da muke yi, duk wanda yake amfani da ice ko gawayi, duka hayakin da yake fitar da shi duk yana daga cikin abin da yake dumama yanayin mu, yana jawo mana matsaloli da yawa. So shi yasa sai muka ga dole sai an samu hanya da za a wayar da kan mutane na daga cewa al'amuran da muke yi su suke jawo mana duka wayannan abubuwan da muke fama da su. Zafin nan da yake yawa a gari, lokuta da dama in zafi yawa zaka ga ana samun ma yawan mace-mace. To duk wani wanda turanci ana cewa underlying sickness, yana yake da wata cuta, to zafin yana karasa cutar ta yawaita har sai kiga ana yawan samu mace-mace in zafin yayi yawa, ga cututtuka da yawa suna tasowa. Duk yanayin dumamar yanayin nan yana daga cikin abin da yake ja cututtuka. Na bude ta a shekarar 2020, shekara ta daya kenan yanzu.
A shekara daya na kawo yanzu, banda wannan fitowa da domin yin tattaki, shin an yi wani abu na muhalli?
Mun shirye shuka bishiyoyi, mun samu an bamu bishiyoyi guda 5,000. Wani satin insha Allah za mu je mu shuka su a makarantu, a asibitoci, wanda zaki ga ma hotuna za mu gayyaci mutane da yawa su zo mu haɗa hannu a shuka bishiyoyin nan, saboda kamar yadda na gaya miki babu wani hanya mafi sauki da tafi magance wannan dumamar yanayi mafi sauki irin shuka bishiyoyin nan.
Banda shuka bishiyoyi, menene abin da yafi ci miki tuwo a ƙwarya?
Gaskiya ne abin da yafi ci min tuwo a ƙwarya hayawan abubuwan hawa da suke ƙara yawaita a garin nan namu na Kano. Kuma kowane abin hawa babu wani ka'ida da aka fitar mishi, kamar yadda wasu ƙasashe zaki ga suna yi cewa duk wani abin hawa da yake fitar da iskar carbon dioxide din nan, wato a cikin gases din da muke da su guda 6 na da ake kira greenhouse gases da suke dumama duniyar mu, shi carbon dioxide din yafi komai kawo mana cikas, suna daga cikin abin da ake kira major contributors na greenhouse gases, kuma suna contributing to climate change.
A wani al'amari mai kama da wannan kuma, kwamishinan yanayi na jihar Kano Dr. Kabir Ibrahim Getsu ya shaida wa Barakar cewa sun tashi haikan don rage raɗaɗin matsalar dumamar yanayi a jihar Kano. To me yake nufi da hakan?
Ma'aikatar muhalli ta fara gudanar da gangami na shuka bishiyoyi guda 1,000,000 a jihar Kano. Wannan gangami da muke na wannan shekara ta 2021, mun sa masa take kawo ƙarshe na canjin yanayi da kuma ƙawata jihar Kano. Na sa ran za mu shuka bishiyoyi guda 1,000,000 a gurare daban-daban. Misali, tuni mun shuka bishiyoyi guda 129 a kan wannan titi na State Road, sannan kuma mun je titi na Zaria Road, wanda muna so dama shekarar da ta gabata mun shuka daga tashar Kano line har zuwa gadar Ado Bayero, wanda daga nan kuma gadar Ado Bayero bana mun dauka muna so mu kai har kwalejin ilimi ta Sa'ada Turini, wanda haka muke so. Sannan kuma mun lura cewa kamar titi da ya taso daga sabuwar jami'a ta Bayero har zuwa Kabuga, an aka duba gefe da gefe babu bishiyoyi ko kadan, to saboda haka shi ma wannan titi a ranar Asabar zamu je zamu shuka wadannan bishiyoyi. Sannan kuma bincike ya nuna mana da kuma bayanai na masana cewa a unguwar Gama da take karamar kuma Nasarawa, kusan da jihar Kano ta fi ko ina karancin bishoyi, shi yasa suke cewa wannan unguwa ta fi ko ina zafi a jihar Kano. Saboda haka cikin wannan aiki zamu dasa bishiyu a ciki. Sannan a kashi na biyu na wannan aiki, mai girma gwamna zai kaddamar da dasa bishoyi a jami'ar Yusuf Minta Masule wadda take nan kofar ruwa, wanda muke sa ran zamu dasa bishoyi a cikin wannan jami'a akalla guda 1,100. Da sauran gurare kuma da muka ware, kamar misali akwai masallatai, akwai majami, akwai makabartu da sauran gurare, Allah da zamu bi.
Gangamin na kwana nawa ne za a yi?
Gangami ne na sati biyu insha
Allah. To mai sauraro, gabaki ɗaya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu, a ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Barka Bashir da kuma bakin namu Alawiya Baba Musa da Dr. Kabiru Ibrahim Getsu, sai Suleiman Abo da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman sai can anjima da yamma da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a birnin Washington DC za su shigo dauke da wani sabon shirin kafin wannan lokaci. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu yi ne lafiya.